Mukoma
Noma.
Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Mukoma Noma. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wani labari na kyautar alkama mai tarin yawa da kasar Ukraine ta baiwa Nigeria saboda ta magance matsalolin da ake fuskanta na tsadar kayayyakin abinci. Lamarin da ake ganin cewa ya zo a daidai gabar da ake fama da wannan matsala a kasar. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Kasar Ukraine ta baiwa Nigeria kyautar alkama mai tarin yawa. Wannan alkamar ta kai tan 25,000. To kyautar dai ta zo ne a daidai lokacin da kasar ta fada cikin matsalar tsadar rayuwa. Hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman ma dai kayan abinci ya addabi mutanen wannan kasa ta yadda da akwai iyalai masu yawa da ba su iya cin abinci fiye da sau daya a kowace rana. Za mu iya cewa waɗannan ajin na mutanen da ba su iya cin abinci fiye da sau daya a rana su ne suka fi yawa a faɗin ƙasar. Tsadar rayuwa ce ta ingiza wasu yin wawasan kayan abinci a wasu jihohin arewacin ƙasar. Wannan wawasan ya zo ne ta fuskoki biyu. Na farkonsu shi ne wanda aka riƙa tare manyan motocin dakon kaya na 'yan kasuwa. Ana yin awon gaba da kayayyakin da suke cikin su na abinci sai kuma fasa wuraren ajiyar kayan abinci na gwamnati wanda ya faru a birnin tarayya Abuja a Gwagwatasha. To gwamnatin kasar Ukraine ta mika gwamnatin tarayyar Najeriya wannan kyautar ne dai ta hannun hukumar abinci ta duniya, wato shirin nan da ake kira da World Food Program, domin taimakawa 'yan kasar su miliyan 1.3 da suke fuskantar karancin abinci a yankunan arewa maso yamma da kuma arewa maso gabashin kasar. A birnin tarayyar Abuja ne aka yi wani kwarkwarar biki na mika waɗannan kayayyakin wanda daraktan kungiyar ta WFP wato World Food Program a Nigeria David Stevenson shine ya kaddamar da mika wannan kyautar. Ya kuma yi jinjina akan gabatar da kyautar a lokacin da ake bukatuwa da ita. To ita dai alkama tana da muhimmanci matuka a tsarin kayan abinci a Najeriya. Ma'aikatar gona ta Amurka ta yi hasashen cewa a cikin shekara ta 2022 zuwa ta 2023 kadai Najeriya za ta noma tan 160,000 na alkama, amma kuma duk da hakar sai ta shigo ta alkamar da yawanta zai kai tan 6.5 million. Jakadan kasar Ukraine a kasar Najeriya Valery Beslin ya yi ishara akan kalubalen da kasarsa take fuskanta saboda yakin da Rasha wanda yake kawo cikas akan hanyoyin fitar da alkama zuwa wuraren da ake da bukatuwa da taimako. Sai dai kuma duk da wannan kalubalen da ake fuskanta, kasar ta Ukraine ta samu nasara aikewa da taimakon alkama da yawanta ya kai tan 170,000 zuwa nahiyoyin Asiya da Afirka a matsayin kyauta saboda su rage matsalolin hauhawar kayan masarufi. Wato hakan ta kasance ne saboda aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Turai da Koriya da suka sauƙaƙe hanyoyin kai da komowar jiragen wanda suke dakon alkamar. Shakka babu kyautar kayan abinci daga Ukraine za ta rage matsaloli masu yawa ta fuskar tsadar kayan abincin da yake neman gagarar talaka, domin ana dogaro da ita wajen yin nau'o'in abinci masu yawan gaske. Daga ita kanta ne alkama ɗin ake sarrafa ta ta hanyoyi daban-daban domin a dafa ko a ci a matsayin wato abinci ana kuma yin fulawar ta da ake yin burodi da gurasa da wasu nau'ika na cimaka idan ko ba a manta ba wasu daga cikin masu yin burodi da ma gurasa sun sanar da cewa za su dakatar da wannan sana'ar tasu har zuwa lokacin da za a samu saukin farashin kayan abinci dama dai wasu daga cikin shirye-shiryen mu a baya mun kawo muku yadda gwamnatin tarayyar kasar ta fito da shiri na yin noma na muhimman kayayyakin abinci da suka hada da alkama za a yi wannan noman ne dai a cikin fadin gonakin da suka kai eka 500,000 mafi yawanci arewacin Najeriya to da fatan ganin an cike gurbin karancin abincin da ake fama da shi domin talaka ya samu ya kai bakin salati za mu tsaya a nan kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukan mu na internet www.tausatv1.ng/radio www.tausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya.